dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Shirin naku ne na matasa shirin yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin har ila yau na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ka ciro kanka shige yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro yau Alhamis 2 ga watan Agustan shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan cewa har yanzu fa Najeriya ita ce kasa ta biyu a duniya da tafi dauke da mutane masu yawan cutar mai kare garkuwar jiki wato HIV.
To haka yake domin kuwa a Afrika daular kasar Najeriya ita ce ta biyu din kamar yadda kika ce.
An ce daga Afrika ta Kudu sai Najeriya ce ta biyu.
Haka yake to wannan ne yasa muka ce to bari mu ji yaya ake yi me kuma ake son Najeriya ko kuma ya kamata ta yi domin ganin cewa ta dakile wannan ciwo. Me yasa wannan abin yake karuwa ne?
Wannan labari da gaskiya wannan gididdiga da aka fitar na baya bayan nan ya tada mana hankali kwarai da gaske. A ce Najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske, musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a tsakan kanin kananan yara da kuma matasa.
Mu a kafofin yada labarai muna iya kokarin mu wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato wayar da kan yan uwansu musamman wanda suke dauke wannan cuta da sauransu.
Madalla bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki a maganar cutar HIV zamu karanto muku tambayar amsoshin tambayar da muka baku a shafukan mu na abota.
A ganin ku me yasa har yanzu Najeriya ta gaza shawo kan cuta ko kuma ciwo mai kare garkuwar jiki na HIV kasancewar har yanzu ita ce kasa ta biyu a duniya an ka dauki Afirka ta Kudu? Wannan ita ce tambayar da muka baku.
To sakon farko ya fito daga Jambuta Mallam Gwani Kandilwa. Allah sa na fada wannan sunan daidai. Inda yake cewa to yau da gobe abinda yasa ba a shawo kan ciwon mai kare garkuwar jiki a Najeriya ba saboda mutane da yawa suke dauke da shi. Kum Allah ya kawo mana karshen wannan ciwon.
To amin sai ya haya damna azare yace a zahirin gaskiya akwai rashin sanin muhimmancin talaka da kuma rashin samun shugabanni na kwarai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo mai kare garkuwar jiki wato HIV.
To sai Musa Is Muhammad Shinaka inda yake cewa yau da gobe ko shakka babu wannan al'amari akwai ayar tambaya ganin yadda abin yaki ci kuma yaki cinyewa.
Kadora Digaga dan Fulani Warje yace salamu yau da gobe, addu'ar da muke shi ne Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo amin.
To sai Zainab Ibrahim Musa Wada daga Barikin Ladi jihar Plateau inda take cewa assalamu alaikum yau da gobe, mu dai kawai sai dai mu yi addu'a Allah ya wargaza ire-iren waɗannan cututtuka masu saurin kashe mutane kamar su HIV da sauransu amin.
To amin amin. Sai Umar Adamu Katagum yace muddin Najeriya tana son kawo karshen wannan cuta ta HIV sai ta dauki matakin sanin adadin masu dauke da cutar a duk fadin kasar tare da ba su kulawa ta musamman kamar yadda kasashen da suka shugaba suke daukar yi. Shi yasa zamu tambayi shugaban hukumar naka ai.
Da wannan mai jarin bayani ba. Sai sakon Sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'o'in jama'a. Na ganin an manta da matsala da zarar an samu an fara shawo kanta.
To sai kuma Alhaji Mele Sufari daga jihar Yobe yace muna addu'ar Allah ya baiwa wanda suke dauke da wannan cuta ta HIV sauki ya kuma ba su kariya. Allah ya kare mu kuma amin.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Iliya mai shayi garki inda yake cewa yau da gobe hakika rashin shawo karshen cutar sida ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta zage damtse daga domin ta ga ta dakile wannan cutar mai lakuma rayuwar al'umma.
Sai Babaji Sulaiman na faɗa yace matsalar daga masu dauke da kwayar cutar ne domin maganin kyauta ne amma ba sa zuwa su karba.
To akwai wannan matsalar kam sosai. Sai sakon Aminu Kano mai da garku inda yake cewa salam yau da gobe Allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta HIV a Najeriya mu zama ba mu da ita a kasar.
Allah ya sauƙaƙa ta a duk duniya ma baki daya mun gode a cikin
Najeriya ta ba.
To game da wannan batu na maganar ciwo mai karya garkuwar jiki wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe.
Gani nan a ofishin sashen Hausa na muryar Amurka nan Abuja inda zamu yi shiri a takaice kan cutar mai karya garkuwar jiki da a ce wato cutar sida yadda Najeriya ta zama ita ce ta biyu a duniya wajen yaduwar wannan cutar bayan Afirka ta kudu inda kuma nake tare da
Baba Gana Bukar wakilin Gala
mai wayar da kan al'umma ne kan harkokin lafiya ciki har da wannan cuta mai karya garkuwar jiki sai kuma Abdullahi Mustafa wanda yake dan jarida ne mai bada labarin lafiya. Umar wakilmi zaka ce kan wannan labari mai tada hankali.
Wannan labari da gaskiya wannan gididdiga da aka fitar na baya-bayan nan ya tada mana hankali kwarai da gaske duk da Najeriya ta samu wato an samu raguwar masu dauke da ciwon kanjamo amma a ce Najeriya ita ce na biyu abu ne mai tada hankali kwarai da gaske musamman kuma abin ya fi yaduwa ne a tsakan kanin kananan yara da kuma matasa saboda wato campaign na wayar da kan al'umma da ake yi an dan ja da baya kadan saboda kudajen da ake samarwa daga kungiyoyi masu zaman kansu tunda Barack Obama ya tafi ko kwa George W. Bush ya tafi an fara samun damuwa wato sosai na biyu kuma mutane har yanzu wato kananan yaran ba su gama wayewa ba saboda ba sa sauraron radio wasu ma irin yanayin da muka samar da kanmu muka samu kanmu a ciki ba sa samun wato su karanta irin labarurukan da ake fitarwa kan wannan cutan to saboda haka rashin ilimi da karancin shekaru da kuma gashi nan da rashin control na iyaye da na yaran karan kansu abin ya fara yaduwa ne a sakankanin su musamman yan shekaru 25 zuwa kasa. Na biyu za a iya gani mutane suna jin kunya saboda a da lokacin da ana yin campaign din nan ba dare ba rana a kafofunan yada labarai da alluna da makarantu da masallace da coci-coci mutane suna neman kariya amma yanzu saboda ragowar irin wadancan abubuwa a wasu bangarorin Najeriya a gaskiya wasu ma suna jin kunya saboda su je wato shagunan sayar da magunguna su ce a basu wato corona roba wasu ma a kauyuka ma ba ma wannan corona roba wasu ma ba sa ma tunanin cewa akwai cuta mai karya garkuwar jiki ma ba abin ma wasu ma kuma saban talauci ne mallam in ga maka mallam yarka talauci ne zunzurutu idan ka je yankin arewa maso gabashin Najeriya zaka gani wato saban talauci ba ma batun roko ba amma mata kanana marayu sun fito suna neman abin da za su ci kuma wasu marasa imani ba ta gare za su biya duk abin da suke da shi su lalata rayuwar su.
Abdullahi Mustafa a cikin aikin ka na jarida mi zaka ce da ka samu wannan labarin cewa Najeriya tana da wannan matsalar kusan ita ce ta biyu a duniya.
To ba shakka wannan abu ne mai tada hankali a shekarun baya wato kowa ya mai da hankali wajen yakata amma a kwana a tashi ganin cewa ya kokari da gwamnatoci da kuma kungiyoyi na duniya da dama suke na ganin cewa an dakile wato kaifin wannan cututtuka to sai jama'a kuma kaman suka wato suka kwanta bacci ne ko kuma wato dai suka bar wannan batu saboda muhimmancin wannan rana da kuma wayar da kan al'umma. Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 2 ga watan Disamba na kowace shekara domin wayar da kan mutane da gangami. Mu a kafofin yaɗa labarai muna iya kokarin mu na wajen gayyato musamman kwararru ma'aikatan kiwon lafiya da su kungiyoyi kungiyoyi musamman ma wanda suke dauke da cutan wanda akwai sassa daban-daban sun kafa kungiyoyi na ganin cewa sun ba da dama da kariya da kuma wato wayar da kan yan uwan su musamman wanda suke dauke wannan cuta da sauransu. To ana nan wasu cutuka da kaman ba na kare jiki ko garkuwar jikin ba irin su zazzabin cizon sauro ya zo kaman ya dara wannan to jama'a kuma sai suka kwanta bacci. To ashe abin kuma kaman abin da ake cin araka bako ne ya dawo abin yana nan har yanzu yana kara wato cin al'umma bani manta a cikin kwanakin nan kaman yadda abokina yake cewa akwai kauyuka da dama saboda tashi-tashin hankula musamman a sashin arewa maso gabaci da kuma sauran sassan ma saboda wasu tashi-tashin hankula ya sa sun bar kauyuka da kuma daji inda ma ba likitoci ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya sun shigo cikin birane shigowar tasu ya sa kaman abun yana kara yaduwa. Karamin misali zan bada a iya binciken mu na neman labari na da ya danganci wannan a wani sansanin na yankunan Shira muka tadda wani ya auri wata wadda kuma ita wannan ambaliyar da take dauke da wadda ya aura tana dauke da asalin cutan. To dan su da suka haifa a sansanin yankunan Hijiran akwai da mun ja wato sashin kiwon lafiya da aka ware an kawo dan bashi da lafiya da aka kawo shi sai jami'an kiwon lafiyan suka a garin guje-guje sai suka gane cewa yana dauke da wannan cuta sai suka ce wato dan kamar yana gun kakar ne. Yawwa ina mahaifiyar aka ce mahaifiyar ita ya aure ta ya aure sai likitocin suka karbi wannan da suka kebe shi me ya faru kakar tana ta nuna bacin rai aka ce ba wani a jiya nemo uwar aka nemo uwar wato su jami'ai da sun gane cewa wannan tana yana yarin yana dauke da shi bayan an kira uwar aka zo aka gwada tana dauke da shi damu ita matar wato bata zo ba ita amarya da kenan sai da mijinta aka ji aka kawo uwar gidan da kuma mijin ashe gaba daya abun ya riga ya shige su. To kaga wannan abu ne na za a iya cewa cuta ne mai wato da Bahausa suke cewa kare dangi zai iya kara da dangi daga kan mutum da ya tashi abin. To saboda haka mallan nasiru irin wannan abubuwan za mu ga cewa sakaci na wasu mutanen mu wadda ma akwai sharruda da kamar likitoci suke ba da shawarwari na wanda yake dauke da ciwon kare jiki kunya akwai asibitoci manya-manya irin na asibitin koyes wani jami'oi da dama an kakkafa wadda kuma akwai cibiya ma da aka ware mutane wanda suke dauke da cutan za su je su yi rajista wato su sanya sunansu akwai shawarwari da ake ba su wanda turawa suke cewa counseling kaga za a ba su shawarwari hatta ma an takai ta kawo akan iya hada aure wanda yake dauke da shi da kuma ita ma wanda take dauke da shi a ba su shawarwari in sun bi wannan shawarwarin rayuwarsu takan tafi. To amma a kwana tashi mutanen mu suna sakaci da irin wannan shawarwari wasu ma kaman suna kunya su nuna kansu da sauransu. To gaskiya wannan babban wato matsala ne wanda kuma in ba mai hankali ba abinda ake murna ya tafi kaman zai sake dawo.
To babban da aka raka kamar yadda ka faɗa na neman dawowa ba bukar wakil ka fara kawo wani abu mai muhimmanci dazu na duba cewa ba mamaki talauci da kuma abinda shi Abdullahi ya faɗa yan gudun hijira da rikice-rikicen nan kan haddasa wannan cutar
riga yaduwa. Ai sanin kowa ne talauci da yake-yake suna ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo irin cututtuka da wasu masifu na daban da ma ba a san kansu ba za su iya akuwa. Wato babu shakka yaki Boko Haram ya kawo wato cutan HIV ko sida wa koko kanjamo wallahi tallahi an samu bazuwa sosai saboda waɗansu da ƴan Boko Haram da suka kama so karfi da yaki ƴan matan nan yawanci sun koma an musu gwaji an same su da wato wannan masifa
kuma na ƴan ta'addan ma yana yiwa suna da cutar ke.
To dama wato manufansu ba za a rasa daya daga cikin manufansu ba wato ya da irin waɗannan cututtuka musamman ma wato dai za a iya cewa destruction din society ne wato mutum zai je samu gari ya kona ya kashe dabba ya kashe mutum ya kona dukiya in ya samu wannan hanyar ma zai iya wato aikata. Bayan wannan akwai mutanen da sun fito daga kauyuka wadanda ma an kashe musu iyaye da mazaje sun zo sun zamna ba su da abinci ba su ma samu sun zamna a cikin sansani ba suna yawo can da nan su ma dai sun samu matsalar nan da dama. Kuma gwamnatin jihar Borno tare da wato kwamishinan shari'a babban lauyan gwamnati sun dawo matakai rusa irin wuraren da ana kyautata zaton cewa ana aikata wato fasikanci a cikin Maiduguri sama da 30 ko kuwa in ce 40 an rurrusa waɗannan wuraren domin kawo karashin irin waɗannan yaduwa cututtukan da ake magana, musamman hotels kadan daga jikinsu irin na Galadima da dai sauransu. To an yi tabar na a waɗannan wurare yara matasa sun dauki cututtukan nan, kuma jididdigan da ma'aikatar lafiyar jihar Borno suka fitar a sansanoni ƴan gudun hijira gwaji da suka ma mutane kyauta, wallahi tallahi abin zai baka tsoro sosai. To saboda haka ko shakka babu yakin Boko Haram, wato zamu iya ganin shi as a factor wanda zamu iya cewa ita ce responsible wajen wato samun yawan mutane masu dauke da wannan cutan. Na biyu, yanzu akwai hukumar wato Bosakam na jihar Borno wadanda sun farfado a kwanan nan, su ma dai sun ce dangane da abubuwan da suke faruwa dangane da wannan cutan, su ma sun dau matakai da dama don su ci gaba da wayar da kan al'umma abinda an dan ji wato shiru a kwanaki da suka gabata, za su kara farfado da campaign domin mutane su fahimta. Dan rashin campaign da baccin da mutane suka je shine ya kara sa mutane suka wato manta da batun ma HIV, wani abu HIV ma yana nan masu fara mantuwa da batun.
Abdullahi Mustafa, akwai a cikin bada labarai da ake ana da kuma cikin ma wannan matsalar an hada hadda maganar maza masu neman maza, wannan ma ta hanyar ana samun yada wannan cutar a nan Najeriya, kuma dokokin Najeriya sun hana wannan tsari irin na bar maza suna yin irin wannan hulɗa da juna ba kamar wasu ƙasashe ba, shi yasa wasu suke buya ba sa fitowa su nuna suna yin wannan abu. Me za ka ce kan
to? Ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke jawo ita ko kuma sake dawowar wannan cuta. Su samari zan iya cewa a nasu bangaren matsala da ake samu akwai kaman kwadayi da kuma son abun duniya ba tare da mutum ya sha wahala ba, wato mutum yana so ya samu kudi bagas ba tare da ya sha wahala ba. Hakan tasa tunda suna neman kudi ta kowace, suna so su yi dukiya su yi arziki ta kowane hanya, to dukkan wani abu na lalaci man yanzu suka ga cewa za su samu arziki sai ka ga wasu sun amince abu, wani zai je shiga in ya fara yana samun abun duniya na sayan motoci gidaje da sauransu, sai ka ga abokaninsa zai je tallata musu wanda su ma talauci da kuma mutuwar zuciya yasa ba za su yi aikin kansu ba, ba za su yi abin da za su rike kansu ba, su shiga wannan harka su ma da lalata da su ta wajen wasu mazayen wasu su ringa neman su. Wannan abun babban tashin hankali ana samun wannan abun musamman yanzu sosai, musamman a sashin da muke za ka ga cewa akwai wanda ake zargin su akwai babura masu kafa uku wanda ake jigila da su, wato keke napep da sauransu, wanda za ka ga an ce su masu lalatan sukan siye wannan su baiwa matashi kyauta tunda dai abu ne ya kai wajen 1600 ko 1700 bashi da dama da zai samu wannan kudi, zai lalata da shi a bashi mutun da zai ga yana da irin wannan guda uku ko hudu ko kuma an yi lalatan zai samu kudin da zai ga ya ja shi cikin unguwa, za ku ga mutun ba sana'arsa kuka sani ba, ba noma yake ba, ba kiwo yake ba, rana ɗaya sai ku tashi ku ji an ce yana da irin wannan babura mai kafa uku kusan biyar ko shida, ya zo ya fasa gidansu ya daga yana ginawa da sauransu, wanda kuma bisa ga dukkanin alamu ana ga irin wannan abubuwan, kaga suna amfani da wannan suna lalata yara, wasu suna dauke da irin wannan cutan.
Bukar wakili, akwai wani abu da nake jin watakila da kungiyoyi masu campaign na wayar da kai suna zagayawa kamar inda direbobi suke tsayawa, akwai tashiri akwai garuruwa inda direbobi musamman ma na manyan motoci ke yada zango, ana cewa wayannan za ka ga gagararrun mata da maza na gamuwa a wajen, kuma nan ma yana daga sashi da ake samun wannan cutar. Misali mutum yana da mata ɗaya ko biyu a gida ya ɗauko, kuma sai ka ga ya dawo gida abun yaya.
Ai dama abun ya fi karfin wato tasha ko kuwa trailer park inda direbobi masu tafiye-tafiye na hulda da 'yan mata kadai ba, abun fa yanzu ya wuce yadda mutum yana tunani, kuma za a iya cewa hakan ne hakan zai iya kawo yaduwar cutan ba dare ba rana ana iya samu haka din kwarai. Amma a da a Maiduguri akwai kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyi ne na farar hura, wato irin su Gargam Initiative suna da office, amma sabon rashin kudin tafiyarwa sun ma kasa zama a wurin dangane da kudin biyan haya da sauransu suka wasu. Amma kafin su wase suna gudanar da ayyukansu kungiya ne masu dauke da cutar ne, ma wasu suka kafata da wadanda ba su dauke da cutar ba, masu wato kishin al'umma da kishin kasa sun taro suna wayar ma jama'a kai su je wancan anguwan su samu mai gari, duk wanda Allah ya bashi dama zai iya zuwa mai anguwa su taro su yi wannan jawabi a wase. Amma yanzu saboda halin da muka sance kanmu a ciki, aka saba ke daya sanin kowa ne abubuwan da yake faruwa, mutum dai ba zai samu daman wato gudanar da irin waɗannan ayyukan ba dai kamar dai ka san dai abin da nake nufi a takaice. To saboda haka ba a samun daman campaign din yadda ya kamata, amma fa ba bangaren direbobi da tashoshi da zango-zango, kuma babban abin wato masifan da matasa musamman na mata suka samu kansu a ciki na yin maye da miyagun kwayoyi kamar su koidin da dai sauran wato hard drugs din nan da ake fada, idan ba su samu waɗannan kudin da za su siya abin mayen su ba, duk yadda za su yi sai sun nemi wannan kudin, sai sun sha wannan abin, sai sun dumu sun ji caji a jikinsu. To garin neman wannan kudin baka sa abin da zai biyo baya ba. To ire-iren waɗannan abubuwan suna nan da yawa. To ina kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu su kara mayar da wato tsarin campaign a gidajen rediyo da kafofunan sada zumunta na zamani, da ma irin alluna a cikin gari, da ma irin takardun da ake raba mutane, a ci gaba da campaign a makarantun secondary da makarantun gaba da secondary da ma wuraren taruwan jama'a. Saboda idan fa ba dauki irin waɗannan matakan ba, Allah ya kiyaye, cutar nan fa ba ta hanyar da aka sani guda ɗaya ake daukan shi ba, akwai hanyoyi gewa wanda an riga an waya mutane kai tun da farko. To idan ba ta wato an siya a kai ba, kai ma ba za ka sira ba, don uwanka ba zai sira ba, to fa gaban fa wato wannan fa wata damuwa ce na rushe kasa ma ba gabaki daya.
To bukar wakili gala
karshe shawara ta shine gyara kayanka bai zama soke mura ba, da fatan jama'a za su yi amfani da abubuwa da suke ji musamman ma na fadakar da su akan kiwon lafiya.
A sauraro mu zama lafiya.
Malam iko Allah ano da kaya, o da malam ko da kanti na mi da driver, kati wo mu bun tuta ba mu ba kani sai dai a gani, in ta kama ka zakararrame shiru shiru malam sai a gani. She is gone.
kin san sunan wannan wakar? Zip up, wato a duge zip kar banda shashanci abinda ba ka take nufi kenan.
To madalla.
Eh, funkies malam kenan.
To a gaishe da funkies malam da wannan cuta, wakar cuta mai karye garkuwar jiki.
Haka.
To yanzu bari mu ji tattaunawa da Usman Kabara yayi da Dr. Sani Labaran wanda shine shugaban hukumar yaki da cutar HIV mai karye garkuwar jiki a Najeriya.
Dakta barka da warhaka.
Barka kare Malam Usman.
Dama muna son mu sani ne game da maganar yaki da ciwon HIV wato ciwo mai karye garkuwar jiki. Kasancewar Najeriya har yanzu ana cewa ita ce kasa ta biyu da take da mutanen da suke dauke da wannan ciwo. Shin me gwamnati take yi don ganin cewa ta ci nasara?
To kwarai wannan abu dai haka yake, dan Najeriya yanzu muna da mutane kusan miliyan 3 masu wannan cuta na HIV. Amma akwai abubuwa da dama da gwamnati take yi tare da abokanan aikin. Watan da ya wuce shugaba ya yi launching nan abinda muke kira safe, wanda zai duba ya ga wai waɗannan mutane da suke da ciwon HIV a ina suke a ƙasa. Kuma a case town da muke so muna kama na dide makamancin mutum nawa ne, don muna ganin ba lallai ba ne a ganin ƙashinta za su kai kamar miliyan 2 zuwa miliyan 2 da rabi. Amma duk da haka miliyan 2 da rabi ma da yawa, mutane da yawa ne. A yanzu abinda muke yi, muna kokarin mu saka kowa duk wanda yake da wannan cuta akan magani. Saboda in kana da cutar nan ka sha magani ba za ka bata cutar ba. A yanzu muna da 'yan Najeriya miliyan 1,100 da suke kan magani. Kuma alhamdulillah in ka duba duk case tamu yanzu wanda suke kama cutar a shekara yanzu ya sako zuwa mutum 200,000, kusan dai mutum 600 yawan namba tana sakowa hakika, wanda suke kama cutar sababbi suna sakowa shekaru 10 da suka wuce. Ai, mutane da ba sosai suna kama cutar, amma yanzu saboda muna da jama'a da yawa masu shan magani wanda suke kama cutar yana sakowa alhamdulillah. Banda haka kuma gwamnati tana kokarin duba ta ga ta yana za mu samu kuɗin da za mu ci da sama mutane magani. So kamar issue din kamar health insurance haka, yanzu da jihohi da yawa suna kokarin saka health insurance. Akwai kuma kuɗin da gwamnati suke magana cewa universal health care, wato duk wani ɗan ƙasa ya kasance za a tallafa masa na samun magani. To kokarin da muke ya kasance masu cutar HIV su ma sun ƙara da
wannan tsari
da wannan taimako da gwamnati take son ta yi wa jama'a.
Daga ƙarshe, wani kira za ka wato mutane don ganin cewa an gudu taron tsira tare?
Ito yanzu dai babban kiran da zan yi shi ne, inda ba a taɓa gwada ka ba, ka je a gwada ka a asibiti a duba a ga ko kana da cutar nan. Saboda wannan cuta in dai ka sha magani to za ka iya harkokinka lafiya lau.
Wato in dai an ɗau magani jiki zai ƙarfi.
Ba ma kamar mata masu juna biyu. Muna ƙoƙarin jiki zai ƙarfi. In ma za ka shekara 70 babu wannan cuta, to ko da ka kawo wannan cuta in dai kana shan magani to insha Allah za ka yi shekara 70 ɗin nan ko 80 a duniya. Amma in baka san cewa kana da cutar nan ba za a iya baka magani ba, za ka iya ƙaruwa da shan magani ba. Idan ko baka sha magani ba, idan cutar ta yi nisa zai kasance zai iya kawo lahani. Sai ya kawo lahani matuƙa, don shi kansa maganin baya aiki sosai idan cutar ta yi nisa, in ta ci ƙarfin mutum. Haƙiƙa Malam Usman.
To mun gode sosai Dakta Sani Labaran, sai wani lokaci.
To nagode Malam
Usman. Yawwa, Allah ya taimaka.
To madalla.
To kun ji yanda muka yi da shi. Na tambaye shi din kin ga yayi magana akan abin ana da samun gwamnati na iya kokarinta gaskiya.
Kuma ana samun ci gaba sosai dan akwai masu shan magani sosai.
To sannan sai gwaji kuma kin ga yana da muhimmanci.
Shi ma yana da muhimmanci jama'a, ba wai shan magani ba, ya kamata dukkan mu musamman
mai lafiyar
mu matsayin mu sosai, kam gwaji na da matukar amfani din saboda.
Eh, kamar yanzu kin ga nan garin aiko nan irin kasashen nan, zaki ga duk shekara ma dole ne sai kai gwajin duka abubuwa na lafiyar ka
saboda
san me kake ciki ka tara da wuri. Ai, yana ɗaya daga cikin ka'idojin.
Dan an ci rigakafi ya fi magani.
Haka yake daula. To yanzu ka duka a madadin
Di Daula Salim.
Sai kuma wanda ya bada umarnin shirin, wato Daniel Brown, sai injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu gobe Juma'a, inda za mu zo da magana al'adu, addini da zamantakewar yau da kullum kamar yadda muka saba. Mu zama lafiya.
Wasan kokowa ba ta mance ba. ne na motsa jiki dinkin su ba ta sharewa.